ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم دسادوا مجلسي نجو مشاهدو أشكم مجالس من تفسير القرآن دمكي أشكم وتر رمضان a wannan masallaci na Al-Furqan a wannan gari namu na Kano. Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi. Yau 14 ga watan Ramadan, hijira ta 1446, kuma 14 ga watan uku shekara ta 2025 ta miladiya. Yau zamu tashi aya ta 90 a cikin tafsirin suratul Saffat. Amma kafin nan zamu amsa tambayoyi kamar yanda ƴan uwa suka turo, kuma muke alƙawarin zamu rinka amsa tambayoyi din. Akwai tambaya ta kwanaki da nace wannan tambayar kamar kiran kasuwa ce. To hakikatan ba kiran kasuwa bace, wato takarda ce aka turo masa ta sa hannun jari a cikin wani asusu wanda bazan ambaci sunan a kamfanin da yake wannan asusun ba, saboda kar ya zamanto ko akwai batanci gare su ko kuma kiran kasuwa ko makamancin wannan. Na'am, yawa, wannan tambayar yana tambaya ne akan an turo masa cewa akwai abin da ake kira cewa mutual fund, wato asusu ne da ake yi karkashin tsarin karkashin kulawa da sa idan hukumar kula da hannun jari, wato Securities and Exchange Commission. To suna karban dukiyoyin mutane, suna ba su suna sa su cikin kasuwar shinko da wurare na samun da wurare na yadda za a juya kuɗi a samu riba, wanda a tsarin wannan hukuma ta kula da hannun jari, wato SEC, ta ba su izini su sanya a ciki. To su wannan suna kiran mutane su sa a ciki, suna yi musu alƙawarin kan cewar ana sanya su wato hannukan jari waɗanda suke ba masu wanda suke biyan riba cikin lokaci ɗan ƙanƙani, wanda ake ce musu short term securities. Suka ba da misali kamar treasury bills da commercial papers da fixed deposits, wanda aka yi musu tasnifi aka ce matsayinsu wajen kyan mu'amala da su shine BBB da abin da ya fi haka. Kuma abin da ake tsammanin za ka samu na riba a kan uwar kudinka in ka bayar shine kashi 22.30 cikin ɗari, 22.3% shine abin da za ka samu. To shine yake tambaya, bi ma'ana zai iya sanya hannun jarinsa a cikin irin wannan? Wannan ba zai iya ba, domin irin waɗannan asusu da ake yi asusu ne wanda baya kula da abin da ya dace da shari'a. Domin abubuwan da ya ambata da suka ambata a nan abubuwa ne waɗanda ba su dace da shari'a ba, kuma treasury bills su ne wato basussuka da gwamnati take da ake ba ma gwamnati, amma waɗanda suke da lokaci ɗan ƙanƙani, wata uku, wata shida, iyakarsa shekara ɗaya. To waɗannan bashi ne ake ba mu gwamnati, gwamnati take biya da kudin ruwa akai, saboda haka daga kudin ruwan da aka biya shine su masu gudanar da asusun za su dauki nasu na gudanar da asusun da suke sauran kuma a baka. To kaga kenan an baka riba, saboda haka irin waɗannan ba daidai bane musulmi ya sa hannun jarinsa a cikin irin waɗannan asusu din, irin waɗannan mutual funds. Akwai mutual funds waɗanda suke sun dace da shari'a, wanda za su faɗa su ce wannan ya dace da shari'a, kuma ita hukumar SEC tana bada license ga irinsu, tana bada license ga irinsu. Har a yanzu muna da su, ba zai yiwu na ce zan rinka faɗan sunansu ba, kar a ce ina kiran kasuwa, amma dai suna nan. Sai ka bincika ka ji in an ce wannan asusun, sai ka ce shari'a compliant ne, ya dace da shari'a, alamar ya dace da shari'a, ya zamanto suna da kwamiti na malamai da suke tantance jarin da ake yi, domin ka'idar SEC kenan. Duk da SEC ta hukumar Najeriya ce, kuma hukumar Najeriya a hukuma ce wadda yake ba ruwanta da addini, amma ta ce tunda an ce za a yi da sunan musulunci ne, to dole sai an bi ka'idar shari'a. Saboda haka su kansu SEC sun farlanta musu kan cewa sai suna da kwamiti na masana shari'a wanda za su tantance jarin da ake yi. Saboda haka in za ku yi ku nemi wanda za su zamanto, ko dai suka ce musu non-interest funds, ko kuma suka ce shari'a compliant mutual funds, ko makamancin wannan suna wanda yake nuna kan cewa ana mu'amala da ta dace da shari'ar musulunci. Wallahu ta'ala a'ala. Sai tambaya ta biyu. Yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tambaya ta ita ce wasu mutane yanzu lokacin ibadar nan in an gaisa irin na Ramadan ko habit ne sai a ce ya ibada. To wasu sai suke cewa wai ana cewa ba kyau, wai kamar ana jajantawa ne in an ce maka ya ibada. Wasu suna cewa ba kyau ne saboda yanzu idan mutum yayi sallah za a ce masa ya sallah ne, ko a ce ya zakka. To saboda me za a dinga cewa ya ibada, ya ibada in ka gaisa da mutane? To mallan me za a dinga cewa ne? To shine muke so mallan a wayar mu da mutane kai akan wannan abu, saboda wasu suna cikin rudu. Muna godiya Allah ya kara wa mallan lafiya da nisan kwana masu albarka, amin. Allah ya ji kan hajiya. Muna al'ada ne, mutane suna da gaisuwa ta al'ada. Yanzu dan an ce mutane suna zuwa su ce barka da asuba, yaya mutan gida, yaya jiki, an kwana lafiya, duk sai a ce wannan tambayar da ake yi yaya kamata a yi ta, sai an faɗi ga yadda ya kamata a yi ta. Ai wannan al'ada ce, ba a ce shari'a ba ce. To da haka irin wannan gaisuwar in an yi, mutane a daina tsanantawa akan abubuwa waɗanda suke an bar shi. Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma sakattu anhu fa huwa afun, abinda ne shiru a kansa na yi rangwame, mutane a je a yi. Saboda haka kar a matsa makai akan wannan. Amma waɗansu suna da basira, idan aka ce musu ya ibada, maimakon su ce alhamdulillahi ko su wani abu, sai su ce Allah ya karɓa mana. To kaga kayi addu'a, kayi fata, wannan gaisuwar da ake maka ka amsa da abin da ya dace, shine ka amsa da addu'a. Saboda haka wannan yana daga cikin fiqhu. Idan an yi maka gaisuwa duk da yake ta al'ada ce, to kai kuma sai ka amsa da abin da yake zai zamanto alkhairi ne gare ka da kuma ga shi mai kan shi kansa mai gaisuwar. Na'am. Amma da Allah a daina matsawa a cikin irin waɗannan abubuwa. Na wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya ƙara mallan lafiya, amin. Mallan tambaya ta ita ce kamar mutum ba a nan garin yake ba, idan lokacin tafsiri yayi, in aka tura tafsiri sai ya kunna shi a WhatsApp, ba abin da yake ya ware lokaci ya saurari wannan tafsir, ba abin da yake sai dai wato ya ware lokaci domin ya saurari wannan tafsirin, to shi ma yana samun lada kamar wanda yake zaune a gaban mallam yake saurara a lokacin da ake yi. Allah ya saka da alkhairi, ya ƙara lafiya, amin. Sai ai fata, amal ne, raja'i ne, kana Allah ya abin nan in ka kyautata zato ga Allah sai Allah ya baka. Amma a hakikatan wajen hukunci ba za a bashi hukuncin wanda yake zaune a cikin majalisin ba 100%. Ba za a bashi hukuncin wanda yake ai mun taba wannan magana a ce wajen cewar dukkan majalisi na karatun alkur'ani mala'iku suna zuwa suna lillibewa rahama na sauka sakina na sauka kuma Allah yana ambaton waɗannan a wajen wato a cikin jama'a wanda take nan gare shi jalla wa ala an yi wannan tambayar to cewa wanda suke sauraro daga nesa fa in kace muna fata su ma wannan Allah ya sakinar ta sauka a gare su kuma su ma su samu halartar mala'iku din albarkar alqur'ani kuma ma zalika ala Allah bi aziz wannan ba abu ne wanda yake wato mai buwaya ba ga Allah akwai abubuwa waɗanda suke irin waɗannan hanyoyin sadarwa suna ɗaukan hukuncin sa waɗanda kuma ba sa ɗaukan hukuncin sa yanzu kamar yayin da mutum yake jin kiran sallah a radio yayin da mutum yake jin kiran sallah a radio kaga ba ladanin bane anan wata kila ma recording ne aka sanya amma idan mutum ya amsa kiran sallah saboda lokacin kiran sallah ne ya bi mai kiran sallar har yayi addu'ar wasila yana da zimmar cewa wannan kiran sallah ne lafuzzan tunda aka ce wanda ya ji wannan lafuzzan ya faɗi irin abin da mai kiran sallan yake faɗa in ya faɗa shi ma yana fatan kan cewa Allah zai bashi wannan ladan na kan cewar wasilar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ta tabbata a gare shi ya fuka dauki wannan bisa ka zauna din kai baka amsa ba baka yi zikirin ba hakikatan akwai daga cikin malamai da suka ce a'a domin wannan ba kiran sallah yake yi ba tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idza sami'tumul mu'adhdhin in kuka ji mai kiran sallah shi ko wannan ba kiran sallah yake ba recording aka sanya to duba in aka tsaya aka bi kokof da duba zahirin lafazi wannan magana tana da fuska amma kuma in muka tsaya muka duba babin falala ta Allah kan cewa wannan aikin alkhairi ne kuma abu ne wanda yake zai sanya ka ka shagaltu da ambaton Allah koda baka samu zama 100% a wurin da ya dace a yi ba to wannan babu laifi amma akwai abu wanda yake kasan ba za ka yi ba kamar alal misali ana sallar tarawih a harami ka zo ka sanya talabijin ka sa channel din makka in koda kuma kana da sola ba ta daukewa ka ce za ka rinka bin Sheikh Sudais a cikin sallar harami a nan wajen a kafa'an wannan babin sallah bane ko da dai ba sharadi bane a sami ittisalus sufuf amma wannan ba sallah ce wadda take za a ce kai kana cikin waɗannan masallata ba na farko dai ga bambancin lokaci saboda yaushe zaka yi sallar suna sallar tarawih kai a nan wajen kana a lokacin ba kai sallar isha ba baka domin magar isha ba ta shiga ba a lokacin da suke sallar tarawih saboda haka ta yaya za a lokacin magariba ne to zaka yi ana yin sallar magariba kai zaka taka tarawih to saboda irin waɗannan a cikin hukuncin wannan duk da yake akwai waɗansu daga cikin malamai na zamanin nan da suka ce za a iya bin sallah a cikin radio amma wannan abu ne wanda yake suranta shi yana da wahala matuƙa don haka amma kamar wannan na majalisi wanda yake babin falala ne shi babin falala sai a rinka fata daga wajen Allah jalla wa ala idan ka kaunaci wannan sai Allah madaukakin sarki ya baka in ya alanillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khaira in Allah ya san alheri a cikin zuciyarku alheri Allah zai ba ku in Allah ya san cewa kai alherin ka dauka kana majalisin ne kuma kana kaunar cewar kana tare da mala'iku kuma Allah yana ambatanka a wajen waɗanda suke a wajen to Allah madaukakin sarki sai ya baka tunda Allah madaukakin sarki ya zo a hadithul qudsi ya ce ana inda dhanni abdi bi ina cikin zaton bawa na da ni zai iya jin hukunce hukunce zai iya samun fa'ida dukkan fa'idan mai karatu zai samu bambancinsa shine kawai bai halarta da jikinsa ba bai halarci majalisin da jikinsa ba ya halarci majalisin ne virtual ko haka za ku ce yan social media virtual halarta ai kun ga yanzu ma ba ana ta yin abubuwa virtual ba sai ai meeting mutane su yi mutum amma ba su ga juna ba amma gashi nan suna ganin su ta kamara kuma malamai sun yi hukunci cewa wannan lokacin da ake yi wannan majalisul aqd ne in aka kulla mu'amala ta kullu khiyarul majlis ya tabbata daga an kashe layin ana cewa to an yadda an sa hannu mun yi ciniki ya fada aka ce an yi aka kashe ittisal aka kashe zoom shikenan ciniki ya kullu ko aure aka yi kuma babu zancen kun ga khiyar ya kare a wajen wanda suke faɗan cewar ana iya warware ciniki idan majalisin ciniki ya tashi a idan dai ana cikin majalisin to in ba za a ce wai ai tunda ina zaune bayan na kashe ina zaune shi ma can yana zaune amma mun yanke ittisali a ce har yanzu muna cikin majalisi kuna yanke ittisali majalisi ya tashi saboda haka in dai an yarda da kan cewa zoom wato zai tabbatar da majalisi zai tabbatar da wato abinda suke cewa in time abinda ake zartar da shi a lokacin to haka zalika shi ma wanda ya halarci irin waɗannan majalisin za a dauke shi akan cewa yana cikin majalisin wallahi ta'ala a'lam na a an tabbatar ai da istihadi ne malam a an kace an tabbatar ba mu da nafsi shine yake cewa fata ne eh fata ne ta fuskar kauna ne na'am sai mu tashi fatawallahu anhu mudbirin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال أنا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنهتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب اجعلني من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين
نعم Allah yake fatawallahu anhu mudbirin sai mutanen annabi Ibrahim sai suka tafi gabarinsa suka juya suka barshi da yace musu shi yana rashin shine rashin lafiya ne wato ba zai halinci idin su tare da su ba to sai suka juya suka tafi wajen idin su suna masu juya baya wato suna masu gaggawa dan su je su riski bikin idin su da suke yi faraga ila alihatihim sai ya juya a boye ya fuskanci gumakan nan nasu faqala ala ta'kulun sai ce ba kwa ci abinci ba saboda an kawo abinci an zube a gaban su wanda su masu gadin gumaka suke karba suna cewa abu ne na karrama gunki domin kowa ne tashi kawo abincinsa da kyautarsa zuwa ga gunki zai zaba abin da yafi kowanne kyau ne ya gabatar da shi ga gunki to sai ya zo ga abincin nan an zube a gaban su sai annabi Ibrahim ya ce musu ala ta'kulun wato rawagan shine abin da kai a cikin a boye wato a boye yaje dan kar wani ma ya san cewa ya je wajen bautar ta su ya je wajen bautar saboda abin da yayi azama akan zai yi sai yaje yace ma gumakan to ba kwa ci abinci ba malakum la tantiqun yayi musu magana yace me ke gare ku ba kwa yin zance wato me yasa ba za ku amsa mun ba domin wato ya dada ƙara tabbatar da cewa su amwatul ghayru ahya'in wama yash'uruna ayyana yub'athun matattu ne ba rayayyu ba kuma ba sa sanin cewa mai yaushe za a tayar da su dan ya tabbatar cewa matacce ba zai iya yin wani abu ba to da ya gaya musu haka Allah ta'ala yace faraga alaihim darban bil yamin sai ya juya kansu sai ya juya ta kansu yana mai duka da ƙarfi al yamin anan bi ma'ana al quwa shine abinda al yamin yake ma'anar sa kenan asali hannun dama ne amma yana zuwa da kinayar abun karfi kamar yadda ya gabata a wajen tafsirin innakum kuntum ta'tunana anil yamin kun kasance kuna zuwa mana ta jihar karfi da iko to sai ya juya annabi ibrahim ya juya kan wadannan gumakan nasu barban yana mai duka bil yamin da wato da hannun dama a zahiri ko kuma da bisa ma'anar majaz yana dukan su da karfin gaske wato dan ya rugurguza su shine wanda Allah madaukakin sarki ya faɗa a suratul anbiya faja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un sai ya sanya su rududdugu wato gunduwa gunduwa illa kabiran lahum sai babban su domin su dawo zuwa wajen sa to wannan shine abinda annabi ibrahim dama yace kamar yadda ya faɗa a cikin suratul anbiya watallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin sai ni na rantsa da Allah sai na yi maguma kan naku kaidi wato idan kun juya baya nan kun ga a can Allah ta'ala yace annabi ibrahim yace la akidanna asnamakum amma nan sai yace faraga ila alihatihim a can suratul anbiya yace annabi ibrahim yace sai na yi maguma kan ku kaidi amma nan sai yace Allah sai yace faraga ila alihatihim bai ce faraga ila asnamihim ba bai ce ya juya ya fuskanci gumakan nasu ba sai yace sai ya fuskanci ababan bautar nasu wato domin makamin a nuna a nan wajen shine ariyawarsu waɗannan ababan bauta ne to dan a nuna kan cewar ba su cancanci bauta ba a wannan mukamin sai Allah ya ambace su da cewar annabi Ibrahim ya fuskanci ababan bautan nasu yace dan me ba za su yi magana ba wato domin a ce yanzu waɗanda za a ce ababan bauta ana tambaye su amma ba sa ana cewa su ci ba sa iya ci ana cewa su amsa jawabi ba sa iya amsa jawabi sun cancanci su zamanto ababan bauta dan a daɗa nuna wato wautar su kafirai mutanen annabi Ibrahim wanda ba su yi imani da shi ba Allah ta'ala ya ce fa aqbalu ilayhi yazifun sai suka fuskanto zuwa gare shi yazifun suna masu gaggawa wato yayi musu aika wato da gaggawa suna cewa mu muna bauta musu kai kuma kana kararraya su suka to suna masu gaggawa kamar yadda Allah ta'ala yace a can a cikin suratul anbiya yayin da wannan annabi Ibrahim yace da wallahi la akidanna asnamakum ba'da ma antu wal mudbirin faja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina adh-dhalimin waye wannan da iyayen gidanmu ababan bautar mu kai lalle wannan yana daga cikin azzalumai manya innahu lamina qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina adh-dhalimin qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim qalu fa'tu bihi ala a'yuni an-nas la'allahum yashhadun wato suka ce azo da shi domin mutane su gani to nan kuma Allah yace fa'aqbalu ilayhi yazifun suka zo da gaggawa wato basu saurara ba wannan shine wato dabi'ar wato kafirai akan in suka zo za su kare abin da yake na san zuciyarsu ba sa wasa shi yasa annabi sayyidina Umar yake cewa ina kai kuka wajen Allah na wato masu gaskiya suna sassauci da gaskiyar su amma makaryata su kuma suna gaggawa suna kokari da gaggawa wajen ƙaryar su kaga su da gaske suke yi amma mu ko an ce mi sallah sai kaga muna sallan nan da kyar muke tashi in an ce mu taimaka ma addini da kyar za mu taimaka ma addini amma an ce mu zo mu taimaka ma jam'iyya ta zo kaga inda ake kashe kuɗi to wannan duk yana daga cikin kaga wannan yana Allah madaukakin sarki ya ambata mana wannan dan mi izina buga kan cewa ga ahlul batil a cikin ƙaryar su wato suna gaggawa dan su kare ƙarya to ina kuma ga ahlul haqq ma'abuta gaskiya su suka fi kowa cancanta su taho da gaggawa fa aqbalu ilayhi yazifun wato azzaf shine as-sur'a qal to da suka zo masa suka ce a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun to annan sai Allah ta'ala yace annabi ibrahim yace musu ata'buduna ma tankitun yanzu za ku rinka bauta ma abubuwan da ku kuka sassaka su wato ku ne kuka sassaka su daga duwatsu da wanunsu a matsayin gumaka kuke bauta musu maimakon ku bauta ma ubangijin talikai mahalicin sammai da kasai wallahu khalaqakum wama ta'malu gashi ko Allah shine ya halice ku da abin da kuke sassakawa to kasancewar annabi ibrahim yace musu wallahu khalaqakum alhali Allah shi ya halice ku kaga kenan sun sani suna yadda sun yadda akwai Allah tunda sai bai fade shi ma da sifarsa ba sai ya fade shi da sunansa wanda yake wannan ita ce abinda dukkan mushrikai na farko da na karshe suke akai wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah wallahi da zaka tambaye su waye halicci sammai da kasai da za su ce maka Allah ne qul man rabbu as-samawati wal arda qul man rabbu as-samawati wal arda qul lillah wane ne ubangijin sammai da kasa za su ce maka Allah ne kai ka ce musu Allah ne su ma kuma din wato ka fada ta babin istifham na tafsir tabbas domin babu wani abu in ba wannan ba to kun ga ambaton Allah anan da annabi Ibrahim yayi ya nuna kan cewa sun ya sani kuma sun sani shi ma kuma ya sani akan cewa sun san akwai Allah sai ce bayan kuma Allah shi ya halice ku to kun ga a cikin wannan yana tabbatar musu da abu wanda yake sun sani wato sun san cewa gumakan nan ba su suka halice su ba ba su ne suka halice su ba bal wanda ya halice su shine Allah to dan me za su bauta ma abinda su ne suka halice shi domin ma tan hitun ku kuka halice shi maimakon ya zamanto shi ya halice ku kuke bauta masa sai ya zamanto ku kuka halice shi kuma kuke bauta masa ku kuka kawo shi bayan da shi babu shi kuka kawo shi ya zamanto maujud yanzu kuma kuka mayar da shi abin bauta shi yasa a cikin wannan akwai kiran su da su yi amfani da hankalinsu dan su tabbatar da kan cewa hakika akwai raunin tunani a cikin abin da suke yi wama ta'malun da abin da kuke aikatawa wato abin da kuke aikatawa na sassaka Allah shine ya halice ku domin Allah ne ya ba ku karfin shine Allah ne ya ba ku karfin da za ku sassaka abin da kuka sassaka shine ya halice abubuwan da kuke sassakawa babu wani abu da kuka halice shi da kanku daga cikin halittar Allah ne da duwatsu da kirare da itatuwa da duk wani abu wanda ake hadawa domin a fitar da wato surar gunki abun bauta duk daga halittar Allah ne saboda haka Allah shine ya halice abinda ma kuke sassakawa abinda kuke yi to kuma wannan yana daya daga cikin hujjar da ahlus sunna suke tabbatarwa na kan cewa ayyukan bayi Allah ne yake halitta shi yasa Imam al-Bukhari yake da littafi khalqu af'alil ibad halittar wato halittar ayyukan bayi dukkan abin da bayi suke aikatawa Allah ne yake halitta don ba abin da yake faruwa a cikin halitta sai aikin Allah kuma wannan amma hikimar Allah ce ta sa ba ji kake yi Allah ne yayi ba ji kake kana sanin cewa kai dan Allah ya baka irada kuma ya baka kuwa kuma ya baka basira kuma shine ya sanya dukkan abubuwan da zaka yi na ayyuka babu wani abu wanda zaka yi wanda yake ba daga Allah ba to dama dukkan abin da Allah ya kaddara yana da martaba guda hudu ilimi duk abin da zai faru Allah ya san shi irada duk abin da zai faru Allah yana da nufin sa da kuma kitaba Allah ya rubuta shi abin da duk Allah ya nufi zai yi Allah ya rubuta shi da kuma al-khalq duk abin da zai faru Allah ne ya halicce shi to wannan halitta shine ɗan kadariya suke inkarin ta wanda suke cewa babu kaddara cewa mutum shi yake halittar aikinsa ba Allah ne yake halittar wato ayyuka ba mutum shi yake halitta mutum shine yake danganta aiki zuwa ga kansa shar'an domin shine yayi amma hakikatan Allah madaukakin sarki a hakika shine wanda yake halittar duk abin da ake yi to Allah ya zo kana jin Hausa
ina ji Hausa
to kace ina shaidawa matsona ke ina shaidawa babu abun bauta
da gaskiya
sai Allah
ina shaidawa
Muhammadu bawan Allah ne
manzon Allah ne
to kace
ashhadu
Allah ilaha illallah wa ashhadu
anna
Muhammadan
Rasulullah
ka zama musulmi ya sunanka
suna na
Peter so na suna kake so yanzu
Asamu Ibrahim
Asamu ke Ibrahim da maki labarin sa muke yi Allahu Akbar
ya zama Ibrahim sunan sa Ibrahim na kisar annabi Ibrahim duk abinda mutum yake yi duk abinda yake faruwa halittar Allah ne ba abinda yake fita daga cikin halittar Allah amma kuma kowane abu Allah ya sanya masa asbab kowane abu Allah ya sanya masa sabubba saboda haka aikin da kai yana da sababi daga cikin sababin shine nufinka da Allah ya baka da kudurarka da Allah ya baka da iliminka da Allah ya baka duk wannan Allah madaukakin sarki shine baka sabubba ne na samuwar aikin amma hakikanin aikin wanda yake halittar sa Allah jalla wa ala shi yake halittar komai wannan ayar shaida ce akan wannan jidda yake bata zo ta babin cewar wato umum ake nufi ba wallahu khalaqakum wama ta'malun ma din nan zaka iya komawa ya zuwa ga da ma'anar wanda larabawa suke ce ma al-mawsuliyya ai wallahu khalaqakum wallazi ta'malunahu Allah shine yake halittar ku da abinda kuke aikata shi shine na sassaka za kuma ta iya daukan al-masdariyya ai wallahu khalaqakum wa amalakum Allah ne yake halittar ku da ayyukanku duk wannan ma'ana biyu tana nan a cikin alqur'ani alqur'ani haka yake lafazi daya amma ya samu ma'anoni ingantattu masu yawa sama da ma'ana daya to a bisa ma'ana ta biyu din ta kan cewa ma din nan masdariya ce wannan yana nuna kan cewa ayyukan bayi dukkanin su yana daga cikin abinda Allah madaukakin sarki ya halitta a ba wai Allah ne ya sashi ba ai yana da ni shi ne ce yana da nufi nasa yana da kuwa tasa ji yake ai shi ba kamar wato takarda bace da ake buga ta ba kamar takarda bace mutum zai ce ne zai zauna ba zai tashi je ya nemi abinci ba ai Allah ne yake halitta saboda haka abincin sa zai zo in Allah ya halicci abincin zai zo akwai wanda zai wannan ba ma hukaci ba to amma kuma sai a wajen bin Allah sai a wajen ibada da rashin ibada wajen imani da kafirci anan ne zai hujja da kaddara me zai sa din cewa ba zai tashi yayi imani ba ya jira cewa ai abinda Allah ya rubuta shi zai tabbata in zai yi haka to ya zauna kar ya ci abinci abinda Allah zai rubuta shi ne zai tabbata la Allah abinda ya rubuta shi ne zai mutu daga yunwa shikenan zai mutu da yunwa wato ba a inkarin hikima ba a inkari hikima wannan akwai dan uwa ya turo tambaya in Allah ya danna fata lokaci zai ba Allah zai bada lokaci da an taba kawo wannan shubhar ga Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wani yazo ya kawo masa tambaya da wata kasida ta iya Ibn Taymiyyah yana zaune ya dora kafa daya akan daya ya zubo masa raddi akan amsa akan wannan tambayar sa da abiyat masu yawan gaske a lokacin wato irtijala atake a lokacin ya kawo masa ansa an Allah ya kai in Allah ya bada iko insha Allah saboda magana akan wannan da tambayar da wannan dan uwa mai girma ya turo Allah ya daza amsa qalu bunu lahu bunyana sai Allah ta'ala yace sai suka ce ubunu lahu bunyana ku gina masa wato gini kewayayye wanda zai zamanto ba zai fita daga ciki ba zai iwa gudu ba sai suka gina gini suka cika shi da itace suka rura wuta a cikin sa fa alquhu fil jahim sannan ku jefa shi a cikin wato wuta mai balbali al jahim ita ce narun ala narun wa jamratun ala jamra wato wuta akan wuta da garwashi akan garwashi wato wuta ce gagarumar wuta wadda take ruruwa wata kan wata garwashi kan garwashi tunda abinda za a ce mutanen gari ne gabaki ɗaya suka taso suka ce a zo ai mutanen gari suka haɗu domin wato su yi wannan abin tunda ana maganar ba da ɗauki ne ga gumaka suka ce uqtuluhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin suka ce ku kashe shi ku taimaki gumakanku ku taimaki ababen bautarku in dai za ku aikata to shine ai tarayya shine ai suka yi din kowa wato ya sa hannu a cikin kawo makamashi wanda za a kona annabi Ibrahim. Wato da yin yadda ya zamanto kan cewa sun yi kwatakes, sun rasa kawo hujja, sun rasa hujja domin da yace musu a ta'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, ai ba su da sauran hujja. Kuma a can suratul anbiya bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun farja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma ha'ula'i yantiqun, ai ka san wadannan ba sa magana, ka san ba magana suke ba. Qala ta'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadhurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. To yayin da ya kawo musu hujja ya nuna kan cewa babu hankali a cikin abin, to ka san dama dukkan ran da hujja ta kare, to sai a koma kuma sai a koma nuna karfi saboda babu karfin hujja sai karfin tuwo. Saboda haka suka ce bari a taso kawai a kona shi duk a huta. Allah ta'ala yake fa aradu bihi kaida, sai suka nufi mummunan shiri gare shi, suka nufi yin kaidi da shi, wato da su kona shi a cikin wuta saboda yayi rinjaye a kansu da hujja, dan saboda gamagarin mutane su gane kan cewar ai sun kasa. Suka ce amma daina bazancan tattaunawa, tattaunawa ta kare, mun ji ka abinda kake faɗa kenan, yanzu ba zance ba karka jira wani raddi daga gare mu, za ka ga raddin a aikace. To saboda in magana ta ci gaba gama garin mutane za su ce kai watakila fa abinda yake faɗa gaskiya ne, sai suka ce a toshe shi, wato a rufe bakinsa har abada inda ba zai sake magana ba, shine a kashe shi. Kamar yanda Allah madaukakin sarki yace a cikin suratul ankabut, suka ce za su kashe shi abin nan a cikin suratul ankabut, fa ma kana jawab qaumihi illa an qalu qutuluhu aw harriquhu fa anjahu Allahu minan nar. Jawabin su shine ku kashe shi ko ku kone shi, wato jawabin su ba shine su kawo abinda zai rusa hujjarsa ba, ba shi ne abinda zai rusa hujjarsa ba. Yayin da abu ya riga ya kai ya zuwa ga wannan, to sai a nemi taimakon Allah. Mai kira ga Allah ya riga ya gama bayyana hujjarsa, to sai a jira taimakon Allah. Shi ne ai Allah yake cewa wastaftahu, wato sun lokacin an nemi sai hukuncin Allah ya sauko. To a lokacin nan wa khaba kullu jabbarin anid, dukkan jabberi mai taurin kai ya tafi. To nan shine Allah yake fa aradu bihi kaida, suka nufi mummunan shiri da shi. Faja'alnahumul asfali, sai muka sanya su suka zamanto sune mafiya kaskanci, sune mafiya kaskanci, ai sune mafiya wulakanci, shine kaidin su ga baki daya ya rushe. Wannan ya zamanto ya mai Allah ta'ala ya mai da shi hujja akan girman sha'anin sa, yanda Allah madaukakin sarki ya sanya wuta ta zamanto bardan wa salaman ala Ibrahim, mai sanyi mai aminci ga annabi Ibrahim. Nan Allah yace faja'alnahumul asfalin, a can kuma yace wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul ahsarin, suka nufi kaidi da su da shi, suka nufi musu mummunan shiri. Sai Allah yace sai muka sanya su suka zamanto sune mafiya tatsewa, sune tababbu, suka yi asara, wato abinda suke tsammanin za su samu ba su samu ba, domin Allah madaukakin sarki ya tsirar da shi daga wuta. To da Allah madaukakin sarki ya tsirar da shi daga wuta, kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, kamar yanda kuma Allah yake fa anjahu Allahu minan nar, Allah ya tsirar da shi daga wuta, ya fita ya kubuta daga wuta lokacin da aka jefa shi, kamar yanda yazo a hadisin Abdullahi ibn Abbas, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hasbunallahu wa ni'mal wakeel, qalaha Ibrahim hina ulqiya fi an-nar, wa qalaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qila lahu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wannan kalma hasbunallahu wa ni'mal wakeel annabi Ibrahim ita ya faɗa yayin da aka jefa shi cikin wuta, haka ita annabi Ibrahim ya faɗa, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yayin da aka ce mutane sun yi gangami sun taru, wato za su kawo hari a gare shi, don haka ku ji tsoron su sai yace hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wannan kalma mai tarin albarka wanda Allah madaukakin sarki yake cewa a fade ta, ya ce a fade ta da sigogi, yayi bayanin kuma yabo ga waɗanda suka fade ta da waɗansu sigogin. Yace wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah wal afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bi dhurrin هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. أتكير ونهالي الله تعالى يتمع النبي صلى الله عليه وسلم شيني حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. الله يا إشيني ما سدد كم ما سدو غرو سدو غر غريش ما سدو غرو سدو غر غريش كميتي فإن تول كاغونا أمرنية كفت ونه saboda haka Allah ya umarni da kanta wannan siga ce ta zikirin neman kariya, yayin da mutum yake ya zamanto yana neman taimako daga Allah kawai, ba wanda yasa ya taimake shi in ba Allah ba. Haka zalika kuma yace fa in tawallau fa qul hasbiyallahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. In suka juya suka rabu da kai, wato suka juya akan wato su cutar da kai, to kace hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. To kaga wannan ma yazo da sigan umarni kan a faɗi wannan, shi yasa take cikin adkar sabah wal masa mutun yace hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim, sau bakwai da safi da sau bakwai da yamma. Sannan kuma tazo da sigar yabo ga waɗanda suka faɗe ta, Allah ya yabo waɗanda suka faɗe ta da siga ta gaba, shine ta alladina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wadanda mutane mutane suka ce da su, mutane sun yi gangami gare ku dan haka ku ji tsoron su, sai wannan abin ya kara musu imani, suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Kaga Allah ya yabe su akan cewa da aka ba su tsoro, sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Allah yace fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasuhum su'un wattaba'u ridwan Allah. Sai suka juyo da ni'ima daga Allah da falala, wata mumuna bata same su ba, kuma suka bi tafarkin yardar Allah, Allah kuma mai girman falala ne. Sai kuma Allah madaukakin sarki ya yabi mu'minai, yace walau annahum radu ma atahum Allah wa rasuluhu wa qalu hasbuna Allah sayutina Allah min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allah rajiun. Kaga Allah ya yabe su da lokacin nan da wato aka ba su suka ga abin kamar bai ishe su ba, sun ce da sun yadda da abin da Allah da manzansa suka ba su, suka ce hasbunallahu Allah ya ishe mu, sayutina Allah min fadlihi wa rasuluhu Allah zai ba mu daga cikin falalarsa, haka ma manzansa zai ba mu daga cikin falalar Allah. Inna hasbunallahu wa qalu hasbunallahu sayutina Allah min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allah rajibun. Mu muna kwadayi zuwa ga Allah. To kaga Allah ya yabe su, yace da sun fadi wannan, kaga kenan akwai alheri, akwai falala, akwai samu a cikin fadan wannan. Masu neman samu, akwai samu a cikin fadar wannan. Haka Allah madaukakin sarki ya nuna. To duk wannan domin ishara ga wannan hadisi na Ibn Abbas cewa Annabi Ibrahim da aka jefa shi a cikin wuta yace hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Kaga kenan wannan zikiri yayin da Allah ya amsa addu'ar, yayin da Allah madaukakin sarki ya amsa addu'ar bawansa, kaga tana da tasirin mayar da wuta ta zamanto bardan wa salaman ga Annabi Ibrahim. Amma ba a ce ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel ka je ka shiga cikin wuta ba, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu, Allah ya hana mu kashe kawukan mu, kamar wani sahabi da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi amir, yace ku bi amir ɗinku, ku bi shugaban ku. To sai je ya rura wuta yace ku shiga, ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku bi ni ba, sai suka ce ai mun bi Annabi sallallahu alaihi wasallam dan kar mu shiga wuta, sai a zai mu zo mu shiga cikin wuta. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka gaya masa, sai yace da kun shiga ba za ku fita ba har ranar alkiyama. Yace inna mata'atu fil ma'ruf, ana yin da'a ne a cikin aiki wanda yake karbabbe sananne a cikin shari'a. To da wannan abin ya faru da Allah madaukakin sarki ya tsirar da Annabi Ibrahim, to sai yayi azama akan barin wannan gari shi yasa annabi ibrahim shine farkon wanda ya sunnata yin hijira ka bar kasar kafirci ka je inda zaka yi bautar allah kai ka je inda zaka bauta ma allah shi kadai innal arda lillahi wa inna ardi wasi'atun ya ibadi qul ya ibadi alladhina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budu kasa ta mi yalwaci ku bauta min ni kadai so da haka annabi ibrahim yayi hijira wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin yace to ni zan tafi wajen ubangiji na zai shirye ni a can suratul ankabut yace inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim zan yi hijira zuwa ga ubangiji na ai zan bar inda ake kafirci ya zuwa ga inda ya umarce ni shine kasar sham domin annabi ibrahim ya kasance a baghdad ne a iraq kusan inda baghdad take an ce garin ur ta al-kaldaniyin ita ce garin da annabi ibrahim ya rayu a ciki kamar dai abubuwan da yazo a cikin isra'iliyat kuma kamar irin masu bincike masu haƙe-haƙe sun haƙo birnin ur qashdin din ur qashdin tana nan a cikin iraq da alamar hotuna shine na garin da annabi ibrahim a nan wajen aka nan ce mahaifarsa kuma nan ya tafi daga nan garin ya bari ya hijira zuwa ga Allah jalla wa ala ka duba fa annabi ibrahim ya bar garin ur daga shi sai matarsa sai annabi lut su uku duk kiran da yayi da zaman da yayi ba wanda ya imani da shi cikin mutanansa amma ka duba ga matsayinsa wajen Allah yace sayahdin da shannu ubangiji na zai shiryar da ni wato zai shiryar da ni ya zuwa ga abin da zai kyautata halina shine duk wanda ya hijira zuwa ga Allah yajid fil ardi muragaman kathiran wa sa'a mutun yayi da wannan to irin wannan azama ta annabawa bai san inda zai tafi bai san inda ba kamar yanzu bane da ake da maps da ake da hotuna zaka ga ga inda zaka tafi ga garin ga inda yake ga mashigar ga ta inda ake shiga bai sani ba ta ina zai tafi babu kuma wani dan hanya da zai sanya shi a hanya sai yace ubangiji na zai shiryar da ni ka duba inda imani yake rabbi habli minas salihin to a lokacin ne sai yayi addu'a yace ya ubangiji na ka bani daga cikin salihai wato ka bani da daga cikin salihai wato in ka ji an ce hab daga Allah to ana nufin da ake nema wa habna lahu ishaq wa yaqub fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya da kuma rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan in wani ne in ba a fada ba to yawanci wato in ba za a dauke shi a da ba to ana kawo taqyidi da shi kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa wahabna lahu min rahmatina akhahu haruna nabiyya muka bashi dan uwansa annabi harun annabi to shi ne yace ka bani yawanci wannan amfani da wannan kalmar ana amfani da ita ce wajen rahama da kuma wajen neman zuriya rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma wa hab lana min ladunka rahma ka bamu rahama da gare ka nan ba zuriya ake ne ba rahama wanda Allah ne kadai yake bayar da ita yace ka bani wato da min salihin daga cikin salihai wato daga cikin salihai bi ma'ana yana neman wanda zai taimaka masa akan da'ar Allah da kuma akan da'awa kuma ya bashi wato ɗebewar haso yayin da ya zamanto shi kadai saboda ibada ka samu wanda yake za ku yi ibada tare da shi yana karfafa gwiwa yanzu kaga ai samun annabi Isma'il da yayi shine ya samu karfi suka gina ɗakin Ka'aba tare su biyu to saboda wannan karfafawan ne shi ma annabi Musa ai kaga haka Allah ya ce sana shuddu adudaka bi akika wa naj'alu lakuma sultana fala yasluna ilaykuma zamu karfafa dantsanka da dan uwanka saboda shi ka samu da wanda yake salihi kuma kana kan tafarkin salihanci babban arziki ne shi yasa zuriya take da muhimmanci manyan bayin Allah annabawa sun yi addu'a kan Allah ya ba su yaya kamar yadda annabi Ibrahim yayi kamar yadda annabi Zakariya yayi saboda haka neman zuriya abu ne wanda yake kyakkyawa ba yanzu ba an zamanto gudun zuriya ake sai ga mutane sun yi aure amma sai ba sa son su haihu kuma sai shiga cikin rigima da matar cewa katta kuskurace ciki to mutun yana datse ma kansa hanya arziki ne da hanya karfafawa da hanya taimako daga Allah Allah ta'ala yace fa basharnahu bi ghulamin halim sai muka yi masa albishir da da halim mai hakuri mai rinjayen tunani domin alhalim ba wai kawai yana nufin mai hakuri ba wanda saboda rinjayen tunaninsa baya saurin baya wauta baya saurin hukunci na san zuciya yana yi ma zuciyarsa linzami shine alhalim shine alhalim mai sannu a cikin abubuwa komai sai ya auna yayi tunani shi yasa ake ce ake fassara shi da mai hakuri wato ba mai kawai daga abu ya zo masa ba ya je yayi gaba gadi shi ba dan gaba gadi bane Allah ta'ala yayi masa albishir a cikin nan akwai muhimmancin bishara dan ita kanta ai maka bishara ni'ima ce ni'ima ce domin zai sanya ka ka zamanto kana mai kyautata zato ga Allah halin kyautata zato ga Allah din nan kullun kana cikin fatan alkhairi daga Allah shine yake baka karfin zuciya na kai abin kirki in ba haka ba za ka zauna ne kai zugum kana cikin bakin ciki da kunci da damuwa ba za ka tilasta ba za ka tsina na komai ba shine Allah yake ta gargadin mu kada ni wala tahinu wala tahzanu kada ku yi rauni kada ku zauna cikin kunci to daga cikin maganin kunci samun bishara wanda za ta baka kyakkyawan zato da kyakkyawan fata ga Allah tabaraka ta'ala to falamma balagha ma'ahu sa'aya yayin da wannan da ya kai wato lokacin aiki tare da shi wato ya kai karfin da zai iya taya mahaifinsa aiki qala ya bunayya sai ya ce ya kai dana inni ara fil manami anni azbahu ni na gani a cikin bacci a cikin mafarki cewa ni zan yanka ka ni ina yanka ka to kuma mafarkin annabawa gaskiya ce kan cewa ayyuka ne da umarnin Allah kamar yanda yazo a hadisi cewa farkon abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka gani ru'ya sadiqa mafarki na gaskiya wata shida yayin yana ganin shi shi yasa ake cewa mafarki na gaskiya kashi ɗaya ne cikin 46 tunda annabci gabaki daya na Annabi sallallahu alaihi wasallam shekarun wahayi 23 ne kaga wata shida a cikin 23 guda nawa ne wata shida a cikin shekaru 23 za ka samu wata shida guda nawa guda 46 to 46 shine muddan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka ganin mafarkai na gaskiya shi yasa ake cewa mafarkin gaskiya juz'i ɗaya ne cikin 46 na annabci to a shahid annabi ibrahim mafarkin sa ya zamanto gaskiya ne sai ya ce fanzur ma za tara sai ya ce madannan nasa ka duba me kake gani akan wannan wato yana mu shawarar sa tunda umarni ne na Allah amma umarni ne mai nauyi yana yanka dan sa da yayi shekaru bai samu haihuwa ba alhamdulillahi alladhi wahaba li alal kibari isma'ila wa ishaq nagode ma Allah da ya bani tare da girma na ya bani ibrahim da ya bani isma'il da ishaq a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha matarsa tace zan haihu alhali ina tsohuwa ga wannan mijin na shi ma tsoho a cikin tsufa sai da ya roki Allah sannan Allah ya bashi kuma Allah ya ce ka yanka shi sai ya ce ma dan ka duba ka gani qala ya abati fa'al ma tu'mar yace ya babana aikata abinda aka yi maka umarni da shi satajiduni insha Allah minas sabirin zaka same ni da yarda Allah daga cikin masu hakuri daga cikin masu hakuri annabi isma'il kenan wanda yake karfafa cewa annabi isma'il ne tunda kaga a can suratul anbiya yace wa isma'ila wa idris wa dal kifl kullun min as-sajirin suna daga cikin masu hakuri ya fada Allah ya tabbatar masa cewa haka yake to falamma aslama yayin da suka miƙa wuya ga umarnin Allah wa tallahu lil jabin ya kwantar da shi a gefen goshinsa yanda gefen goshinsa aljabin guda biyu ne nan gefen goshi nan ita ce aljaba ba karanta ba sai sai mu tsaya amma sun ce lokacin ya wuce ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله منا روكانك أولا ساعة من البركة ساعة دكتي كربان الدعاء باينك ساعة كرشي تران الجمعة الله منا روكانك كأمس الدعاء إمو الله منا روكانك دكان الخير دكتي سوك الدشي أولا ساعة الله كبام الله دكان شرلي دكتي كود دشي غبرم باينك الله كود دشي غبرم الله منا روكانك muna roƙonka akan alkhairai waɗanda bayinka suka nema daga gare ka wanda mu tunanin mu bai kai ya zuwa gare shi ba Allah mu ma ka ba mu tamkarsa ka ba mu cikakken rabo muna roƙonka sharri da dukkan bayinka na gari suka nemi tsarinka daga gare shi wanda hankalin mu bai kai zuwa gare shi ba Allah ka tsare mu daga gare shi Allah ka yafa kurakuran mu Allah ka yafa zanuban mu Allah ka ji kan magabatan mu Allah waɗanda suka yi mana wasiya mu musu addu'a Allah ka biya musu bukatun su marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya masu neman haihuwa Allah ka azurta su masu neman aure Allah ka ba su maza da mata masu neman aure Allah ka ba su masu karewar tattalin arzikin su da jarun su Allah ka tayar da su masu harkar kasuwanci da ya dakushe Allah ka farfado musu da shi Allah ka tsare garuruwan mu Allah ka tsare wannan kasa ta mu Allah ka shiri shi shugabannin wannan kasa Allah ɗan siyasar wannan al'umma Allah ka yi musu jagora Allah ka shiryar da su Allah ka shirye su zuwa ga rukun amana Allah ka shirye su zuwa ga sauke nauyin da ka dora musu Allah ka shiryar da su zuwa ga bada kyakkyawan jagoranci a wannan kasa ta mu Allah ka kyautata tattalin arzikin wannan kasa ta mu Allah akwai masu neman karatu muna roƙonka Allah ka ba su Allah ka sanya musu sami ilimi mai amfani wanda suke neman ayyuka suke za su shiga interview muna roƙonka Allah ka ba su nasara Allah waɗanda ba su suka hau kansu Allah ka yi musu ka biya musu Allah wanda suke cikin kunci saboda sha'anin ba su suka Allah ka biya musu Allah ka biya musu haƙoƙin mutane da suke kansu Allah ka jibince su Allah ka tallafi al'amarin mu Allah muna roƙonka ka yaye mana dukkan bakin ciki Allah ka jibinci sha'anin mu Allah ka shirye mu ka shiri zuriyar mu Allah ka ji kan mu ka ji kan iyayen mu Allah muna roƙonka samarin wannan al'umma maza da mata muna roƙonka Allah ka tsare su da tsarinka Allah ka nisantar da su alfasha da munkari Allah ka nisantar da su miyagun ƙwayoyi Allah ka nisantar da su kungiyoyi waɗanda suke na sharri da abokai waɗanda suke na sharri Allah muna roƙonka ka jibinci lamarin mu اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يحول اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين ولا فاتنين ولا مفتونين اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في غزة اللهم اجعل لهم من لدنك وليا واجعل لهم من لدنك نصيرا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأم بالخير بلاد المسلمين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سحاء وسائر بلاد المسلمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.